أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka, masallacin da ke daura da gidan Alhaji Sale Mai Nangi a nan unguwar Buba Shango nan fadar jihar Gombe. Barkamu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na kitabu Tauhid, littafin babban malami Ash-Shaikh Al-Allama Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai lokaci irin wannan, kuma zagayewar mako irin wannan yini mai albarka. Yau dai muna yin Lahadi, wanda ya daidai da 18 ga watan ɗayan musulunci, watan Al-Muharram. Hijira yau na da shekara 1447, daidai da 13 ga watan 7 na miladiya 2025. Idan masu bibiya ba su manta ba, masu kallon mu kai tsaye ko ta kafafen yaɗa bayanai na zamani, mun kammala babin da maliki cewa la yuqalu assalamu ala Allah, ba a faɗin cewa assalamu ala Allah, sai dai manzon Allah ya ce fa inna Allah huwa assalam. Tunda a hadisi ma na addu'ar da manzon Allah ya koyar zikirin bayan sallah, akwai cewa Allahumma anta assalam wa minka assalam tabarakta ya zal jalali wal ikram. An fahimci wannan? Mun gama wannan babi har ƙarshen shi. Yau in Allah ya yarda, za mu tashi babin da maliki cewa babun la yaqulu abdi wa amati. Wannan kuma shine darasinmu na 33 a cikin wannan littafi insha Allah. Karatun yana shafi na 81 a littafi. Maliki cewa babun, wani babi, la yaqulu abdi wa amati, ba za ka cewa bawanka lokacin da ake mallakar baye ka ce bawana ba, ko ka ce baiwata. Ama ita ce baiwa mace, kamar yadda abdu shine bawa namiji. An fahimta? Kamar yanzu zaka iya sawa yarka Amatul Rahman, ko Amatullah, ko Amatul Aziz, ko Amatul Hakim. Daidai yake kamar da Abdullahi da Abdul Aziz da Abdul Hakim. An fahimci wannan? Bawa namiji shine abdu, baiwa mace ita ce ama. To wannan suna ba za ka ɗora shi kai tsaye akan bawan da ka mallaka ba, ko baiwar da ka mallaka a lokacin da ake mallakar bai, domin wata kalma ce da take shiga tsakanin bawa da mahalicinsa. An fahimci wannan? Hidin ka ce ko yaro na, ko dai ga kalmomi da irin wannan, amma ce bawa ɗin kalmar bautar, to Allah kaɗai yake jingirawa ita. To wannan shine malamin yayi babi akan wannan. Fi sahihi an abi huraira, a cikin littafin Bukhari daga sahabi Abu Huraira, Allah ta'ala ya ƙare da shi, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, annabi rahama, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, la yaqul ahadukum, kada ɗayanku ya ce at'im rabbaka, ka ciyar da ubangidanka ko ubangijinka. Rabbu shi ma suna ne wanda Allah ake allakawa shi. Sai dai in mutum iya da mai gida ce mai sayyidi, shugabana ko mai gidana, amma ba za ka ce rabbi ba. Rabbu to kalma ce tsakanin bawa da Allah. Ana fahimtar wannan? La yaqulu ahadukum at'im rabbaka wadda'i rabbaka, ko kai ban kwana da ubangijinka, ba a fadar wannan. Iski rabbak, ka shayar da ubangijinka, duk ba a fadar wannan. Wal yaqul sayyidi, sai dai ka ce sayyidi ko maulaya. In bawa zai kira ubangidansa da wannan kalmar zai fada sayyidi ko maulaya, ba zai ce rabbu ba. Kamar yadda kai in kana da bawa ba za ka ce abdi ba ko amati, sai dai ka ce gulami ko fataya. an fahimci wannan wala yaqul ahadukum abdi wa amati haka nan kada daya idan ya mallaki bawa namiji ko mace ce baiwa ta ko bawa na wali yaqul fataya sai dai kace yaro na wa gulami ko dan min aiki ko wanda ya dauka yin aiki ko wanda na mallake shi an fahimci wannan wannan duka kuma suna nuna mana girman Allah ne Allah ba a musharaka da shi a komai laysa kamislihi shay fa huwa samiul basir yasa waɗannan kalmomi guda biyu suna nan tsakanin Allah da bawa ba za ka cewa ubangidanka ba rabbu domin rabbu mahalici yake nufi ubangiji mahalici haka nan kai bawa ba za ka cewa kai mai gida ba za ka cewa bawanka abdi ba an fahimta domin kalmar abdu ita ma tsakanin Allah da bawa ne sai dai ka canja ko gulami wa fataya ko sayyidi ko mawlaya an fahimta wannan kun ga lokacin ma da yanzu ai ba a mallakar bayin ma da can lokacin da ake mallakar bayi to shine wannan kalamai za su zamto a sun shiga kunnuwan masu bayin maza ko mata masail annahyu an qauli abdi wa amati an yi hali ya ce bawa na namiji ko baiwa ta mace la yaqulu abdu rabbi haka nan bawa ba zai ce rabbi ba iya nufin mai gidansa wala yaqulu lahu at'im rabbaka ba za ka ci ka ci da ubangijinka ba iya nufin mai gidansa a sai dai ka ci da sayyidinka ko maulanka athalisa ta'limul awwal qawlu fataya wa fatati wa gulami sai dai ka canja da waɗannan sunayen a maimakon abdi sai dai ka ce gulami ko fataya arabi'a ta'limu athani qawlu sayyidi wa maulaya shi ma bawan sai aka karantar da shi abinda zai fada wa mai gidansa sai ya ce maulaya ko sayyidi ba zai ce rabbi ba alkhamisa at-tanbihu lil murad wa huwa tahqiqu tauhid hatta fil alfaz mallai ce manufar ka wannan babin domin a nuna wa mutane cewa a tsantsanta tauhidi hatta alfuza tunda lafazi ma ba a so a yi musharika da Allah da kai a cikin lafazin to ina ga bauta ina ga so ina ga kudiri an fahimci wannan to wannan shine tsantsar girma Allah kar ka hada Allah da komai a kowane al'amari tunda laysa kamislihi shay masa jingina wa Allah wani abu wanda bai dace da shi ba shine Allah ke fada akan su wa maqadarullah haqa qadari ba sa girmama Allah matukar girmamawa amma kai musulmi mai imani ahlu sunna ana so ka dinga girmama Allah hatta alafazi hatta alafazi yasa a mazhaba ta Imam Malik akwai wata ka'ida wani rule na ma'an dai daga cikin rule na mazhabar shine saddu zari'a ma'ana toshe wata kofar bannatin kafin ayi a qur'ani Allah yana cewa wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adawan bighairi ilm kar ku zagi guma kansu ku musulmi Allah yana jin kunna mu kar mu zagi guma kan kafirai ko abin motarsu kamar zaka ce saboda me sai Allah ya ce za su iya zagin Allah su kuma an fahimci wannan amma dan ka zagi gunki ko na bai baka yana bi misali to amma abinda zai biyo baya na rashin girma Allah a gunsu ko yi wa Allah ba daidai ba sai aka hana ka zagi abin motarsu an fahimci wannan da kyau to wannan duk iya cikin abinda ya kamata musulmi mu san girman Allah hatta a cikin lafazi yasa hatta a yanzu ma zaka ji wallahi an jarabe mu da talauci an jarabe mu da bawo to kamar kana cewa Allah ya jarabe ka da talauci Allah ya jarabe ka da bawo yasa hatta a lafuzan yanzu akwai kusakurai da yawa wanda mutane kamar akwai rashin sanin girman Allah a cikin zukatansu ana fahimtar wannan saboda ka zamani da iska da ruwa da yanayi duk ba a zagin su duk ba a zagin su dan domin duka Allah ne yake gudanar da su ba dan adam bane manzon Allah ya hana zagin zamani ya hana zagin iska ya hana zagin ruwa ya hana zagin duk wata damuwar da same ka domin ita damuwar aiko ta akai
wanda ya aikota kuma shine Allah subhanahu wa ta'ala. So daga har a yau zaka ji irin mutane musamman marasa tauhidi ko ilimi wata jaraba wata same su ko babu ko damuwa sai kaji suna fadawa Allah wata magana wanda babu tsafta a cikin ta. Akwai kamar rashin ladabi tsakanin dan adam da ubangiji. Haka ne idan ka dawo janibin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi ma da yawa daga cikin mutane suna sakar baki game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ko manzon Allah matsayinsa yafi na kowa a dukkan halittun Allah gaba daya. Tunda Allah ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne yafi cancanta akan kowane mai imani akan rayuwarsa. Sai kaji zaka iya bada rayuwarka akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai ka fifita shi akan rayuwarka. Shi yasa akwai abu da yawa wanda a janibi na ma'aikin Allah ba za ka faɗe su ba. A lokacin Umar ɗan Khattab, Allah ya ƙare da shi, akwai wani limami wanda kullum in ya tashi karatun sallah sai karanta abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Kaga ayoyi ne na farko farko suratul a'ma wanda kamar Allah iya tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An fahimci wannan lokacin da Abdullah bin Umar Maktum ya zo gunsa iya so ya mai fatawa. Da ɗaya gefen kuma ga manyan Quraishawa sun zo gunsa a lokacin ba su musulunta ba. Sai ma'aikin Allah ya ba da attention ɗinsa ga waɗancan manya kamar su ne shugabanni manya gari. Shi kuma wannan iyaso ya tambaye shi manzon Allah bai ba shi dama ba don domin manzon Allah iyaso ya gama da waɗancan. Kwaɗayinsa idan sun musulunta su waɗancan manyan to jama'a da yawa a ƙarƙashin za su musulunta. Shi kuma wannan already dama musulmi ne. An fahimci wannan? To hakan da manzon Allah ya yi sai Allah ya zarge shi ya ce abasa wa tawalla ya ɓata rai, damuwa ta bayyana a fuskarsa kuma ya juya baya. An ja'ahu al-a'ma, dan makaho ya zo gunsa shi ne Abdullahi bin Ummul Maktum. Sai Allah ke ganin juyawa makahon nan baya da yi ba haka ya kamata yi ba. An fahimci maganar? To da wani liman a lokacin Umar ɗan Khattab kullum in zai yi sallah wannan sura yake karantawa sai da Umar ya kira shi ladabtar da shi kuma ya kore shi daga limanci. Yace shi bai gane masa ba kullum ba wata sura zai karanta sai wannan. Ya sauya wani surorin bana. Ina fata ana ganewa. Saboda ka domin kada abin ya zauna a ransa kamar yana ganin laifin manzon Allah da Allah yake mana. Saboda ka da Allah da manzon Allah ba a wasa da su. An bai bizana da yau ba a wasa da su hatta a lafazi ko kudiri ko manufa. Idan mutum ya yi wasa sai ya bar addininsa a baya. An fahimci wannan? Daga murya sahabbai suke yi lokacin manzon Allah yana nan da yawa ma a lokacin ba su musulunta ba san lokacin musulunci ba. Sai Allah ta'ala ya sako da aya ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wala tajaharu lahu bil qawli kajahari ba'dikum li ba'din. Sai ya ce an tahabata a'malukum wa antum la tash'urun. Daga murya a gaban manzon Allah har muryar ka tafi tasa. Sai Allah ya bata ma aikin gaba daya. Sai Allah ya rushe ma aikin gaba daya. Saboda ka irin wannan har a yau har a gobe mu musulmai duk abin da aka ce Allah ko manzon Allah to mu san irin lafazin da zamu yi abu. In baka san Abu Bakar shi ya fi alkhairi. Ana fahimtar wannan? To kun ga wannan hatta a lafazi sai aka hana a yi musharaka da kai da Allah a wani lafazin da Allah kadai yake nufi da shi. Allah ne ya isa cewa dan adam bawansa subhanallazi asra bi abdihi alhamdulillahi allazi anzala alkitaba ala abdihi. An gane ko? Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Duk abdu abdu da Allah yake faɗa anan a Qur'ani manzon Allah ya laƙi shi. Allah kuma ya isa ya faɗa haka. Amma kai ba za ka cewa yaranka abdi ba, ba za ka faɗa ba dan domin Allah ne yake amfani da kalmar. Sai dai ka canja ka ce gulami ko fataya. Kai ma kuma bawan ba za ka ce ubangijin ka rabbu ba. A larabce idan ka ce rabbun ba ka yi laifi ba. Mai gidana mai kula da ni misali. To amma kalma ce wanda kuma Allah kadai ake nufi da wannan. Rabbu shine Allah. An bai jona kai bawa ba za ka ce wa mai gidanka rabbu ba rabbi. Sai dai ka ce sayyidi ko maulaya. Kai ka canja kalmar rabbun da wannan. domin kar kai musharaka da Allah a abin da Allah kada yake fadawa hata a cikin lafazi. Amma in fara da kyau ko wannan shine abin da babin adungule abin da yake karantar da mu, mu san tsaftar lafazin mu tsakanin mu ga Allah, mu tsaftace lafazin mu tsakanin mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babi na gaba, babu la yuraddu man sa'ala billah. Babi yana magana cewa ba a mayar da mutumin da yayi roƙo dan Allah, ba a mayar da wanda yayi roƙo dan Allah. An ibn Umar radiyallahu anhu daga Abdullah dan Umar, Allah ya kare da shi, Allah ya kare da su anhuma, kale yake cewa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man sa'ala billah fa'atuhu, duk wanda yazo ya tambaye ku wani abu dan girman Allah to ku bashi in kuna da shi, wa man ista'aza billahi fasta'izuhu, duk wanda yazo gunku yana neman tsarin ku ya hada ku da Allah ku bashi tsaro da kariya, to manzo Allah ya ce ku bashi tsaro da kariya ku tsare shi, wa man da'akum fa'ajibuhu, duk wanda ya kira ku harkarsa ta alkhairi ku amsa masa. Wane ya kira ka wata walima ta murnar karuwa da ya samu, wane ya gayyace ka daurin aurensa, wane ya gayyace ka daurin auren kyarsa, wane ya gayyace ka wata walimar qur'ani ko katimar alqur'ani, to ma'aikin Allah ya ce duk wanda aka gayyata to ya amsa wannan kiran, matakar kuma da larura ka sanar kafin lokacin yi. An gayyace ka gobe ne jibi ne, to tun yau sai kaga a lokacin yayi kilashin da wani uzurin ka mai karfi, to sai ka taka ka sawo mutumin ko ka buga masa waya ka ce wani gayyatar ka tazo amma lokacin bani da dama amma na uzuri, ba sai abun ya wuce ba ka ce ai ban samu dama ba, ba ka yake ni ba. Har in mutum ya gayyace ka harkarsa ta alkhairi ka amsa masa, idan da uzuri da zai hana ka zuwa to tun kafin abin ya zo sai ka bada hanzarinka, wannan shine shari'a, kuma zai gane ka girin washi ka mutunta shi. Kaga wannan duk musulunci ya koya mana mu'amala ne, mu gyara mu'amalar duk mutumin da ya tuna da kai a harkar sai gayyace ka ya girin maka, kuma ko ba a faɗa ba kana cikin wanda yake gani da mutunci, ya mutunta ka kuma kana da kima a zuciyarsa, to sai ma'aikin Allah kita kada ka zuba masa ƙasa a ido, ka ki zuwa kuma ka ki bayani ka je, in zuwan babu damar zuwan tun kafin lokacin sai ka kira ka bada uzuri, wannan shine abin da shari'a ta sanar. Amma da yawa wanzu a ga an gayyace su wani abu ba zuwan ba bada uzuri dan suna ganin wanda ya gayyace su kamar bai kai ba ko wani ba mamaki ko sizatan wani abin yake nema hukunsu da sauransu. To ita shari'a kullun tana duba mu'amala ta yi kyau, kullun abin da shari'a take karfafawa mu'amalar mu ta yi kyau, kada a dinga samun sabani yayi yawa, kada a dinga samun nisa da juna yayi yawa, kullun wannan kofin tana toshe shi. Yasa aka ce daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi akan kowa, idan musulmi ya ma sallama ka amsa duk rigimar ku da shi, duk sabanin ku da shi, in dai musulmi ne yace assalamu alaikum to kace wa alaikum assalam, wannan haƙƙi ne inji Allah. Yace kuma idan ya gayyace ka a wancan hadisin kenan ba ma nan ba, ka amsa masa shi ma haƙƙi ne. Idan bai da lafiya kana da iko ka je ka duba shi, idan ya nemi ka mai nasiha kai masa, ko ya nemi shawarar ka kan wani al'amari sa ka ba shi shawara ta gaskiya, sannan in Allah ya mai cikawa ka je ka raka shi a binne shi, wannan ya ce haƙƙul muslimi ala muslim. Kun ga akwai iza da aka fa ajibuhu, kamar yanzu zuwa nan idan musulmi dan uwanka ya gayyace ka wata harka ta alkhairi ka amsa masa, amma idan kun saban Allah ne ya gayyace ka ba za ka je ba, domin la da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ba a da'a abin halitta wajen saba wa mahalici, wane ya gayyace ka amma ka tabbatar da gun in an je saban Allah za a yi, ko gun in an je bid'a za a yi, ko gun in an je kaza za a yi, to ba za ka amsa masa wannan kiran ba. An bai mutum da ke ko sai malik ke cewa wa man da'akum fa ajibu wa man sana'a ilaykumul ma'ruf fa kafi'u, duk wanda ya aikata muku wani alkhairi inji manzon Allah kuma ku mayar masa da biki an gane idan amma alkhairi to kai ma kai irin naka alkhairin kan wanda ya ma alkhairi kuna fahimtar wannan wani alkhairin da zaka masa kaje ka same shi har inda yake ka nuna cewa ka ji dadi kai farin ciki a cikin abin da yi maka ka nuna godiyarka da ajoyin ka gare shi to wani in kai masa wannan yafi karfin ka dau wani abu na duniya ka bar shi an bai ji wannan duk wanda ya muku alkhairi irin nasa to kuma ku yi alkhairi irin naku ya ma alkhairi iya karfinsa ko damarsa to kai ma ka masa alkhairi iya damarka da karfinka haka ma aikin Allah yake sallallahu alaihi wasallam akwai wani malami yake ba mu labari gidan wannan marigayin Allah ya ji kansa Alhaji Aminu Alhassan dan tata Kano akwai wata mata tana aiki a gidan irin mata masu aikin nan na girkin abinci ko wanke-wanke da sauransu to tana gidan irin matan nan ne dama na karkara aka sama mata aiki a gidan take to sai aka masa haihuwa a lokacin to dan abin da take samu na ladan aikin ta sai ta yi dan tara ta sai a tamba ko fallan zani haka take ce mai gidan nan za ta biya domin an masa haihuwa a lokacin ƴan uwanta abokan aiki mutanen birnin ke wace irin mazaki wannan me zai da wannan naki me zai da shi kaza kaza tace ita dai a ranta domin kyautata mata da yake ita ma za ta masa iya karfinta wata rana ya zo ficewa suka gaida shi suke cewa ashe an samu karuwa haihuwa yace eh ita dauko wannan fallan zani tace ga wannan agoyi jariri malamin yake faɗa mini cewa wallahi Allah san danta ta yace eh Aminu Allah san danta ta yace wannan zanin da wannan matar ta bahi da yi za goyi wannan dan nasa bai da agoyi shi da kowane zani ba kuma yace daga yau ta zama ita ce shugaban liburorin matan gidan gaba daya kaga tayi abin da kyakkyawa ne kuma iya karfinta kuma shi ma ya tabbatar da cewa dan Allah tayi so da kuma manzo Allah yace duk wanda ya ma abin alkhairi to ka mayar masa da irin abin da zaka iya yi sai ma'aikin Allah ke cewa fa in lam tajidu ma to kafiuhu har in kun duba kun duba kun ga ba abin da zaku iya mayarwa mutum dan ya ma alkhairi to manzo Allah yace fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafiu sai manzo Allah yace ku dinga yi masa addu'a har sai ka ji a ranka kamar kai ma ka mai wani abin alkhairi an fahimci wannan a wani hadisin wata ruwaya yake cewa fad'u lahu bil khair idan mutum ya ma alkhairi ba abin da zaka iya masa kai a matsayinka to manzo Allah yace kai masa addu'ar alkhairi yasa Umar dan Khattab Allah ya kare yadda da shi har idan an yi wa mutum kyauta bai yi godiya ba sai ji kwace an fahimta har ma yake cewa manzon Allah ya ce ayyala man la yashkurun nas la yashkurullah duk wanda baya yaba wa mutane baya godewa mutane to baya godewa Allah baya godewa Allah so daga wannan duka iya nuna cewa alaka ta yi kyau wanda ya dau abun sa ya baka babu shakka kana da kima abun sa kai ma sai ka kwatanta irin abin da ya ma na godiya ka faranta masa rai wannan duk ana so a zamu abin nan daidaituwa tsakanin na sama da na ƙasa Allah ya samu dace ma'aikin Allah yake cewa hatta tarau annakum qad kafiu rawahu abu daud wa an-nasa'i bi sanadin sahih wadannan malamai duka sun fito da wannan hadisin da ingantaccen isnadi fihi masail al-ula i'adatu ko kuma i'azatu man ista'adha billah duk mutumin da yazo ya ce wani da Allah ba ni kariya dan Allah ba ni tsare ni ba ni kariya za a cutar da ni to yanzu zaka iya ka ba shi kariya ko da kafiri ne ko ba musulmi bane a suratul tauba Allah ta'ala yana cewa idan kafirai sun zo sun ce ku ba su tsaro an gane ko to ku ba su wannan kariyar har ku kai su gunda za su aminta kaga addini ashe ko da ya ce ma ayyaki ba mana fasa kisa ba ba mana fasa kisa ba wa in ahadun min al-mushrikin sajaraka sai ce fa ajiru hatta yasma kalam Allah thumma ablighu ma'amana in ɗaya daga cikin mushrikai ya gudu yace ku musulmai ba ni kariya ku ba ni kariya to maza ne ce ku ba shi kariyar bayan kun ba shi kariya kuma ku tallata masa musulunci idan ya karba fanima idan bai karba ba ku rakka shi ku kai shi gunda zai amunta cikin yan uwansa wannan fa shine musulunci ba kun ga wannan ya kamata yan boko mu masu yawa rubuce rubuce su dinga binciken wannan ayoyin suna fadawa duniya manufar musulunci karku yadda duk wani bai yahude ko dan kanzagin sa dinga rubutu da niyyar batanci ga addini addinin tawayewa mata yanci addinin yaki da zubda jini addinin ta'addanci amma sai ga marubutan mu duk sun yi shiru ga ayoyi nan wanda suke fadar alkhairi da manufofi na addinin akan mata ne akan yara kanana ne akan kafiran ne akan wanda ba musulmin ba duk akwai ayoyin da a yanzu da yawa daga cikin kafiran ma ba sun manufar ayar haka bane so da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yazo neman tsaro gun ku ya hada ku da Allah to ku bashi wannan tsaron ku kare shi sai yake cewa ita'u man sa'ala billah duk wanda yazo ya hada ka da Allah akan wani abu da yake bukata in kana da dama ka bashi an bayyana nan yasa Allah ya ji kaman Jafar Mahmud Adam Kano Allah ya masa rahama wata rana ke a cikin karatunsa yake faɗa mana cewa akwai wani malamin su a jami'ar musulunci ta Madina shi duk abin da ya gani a gun san kace ka bani dan Allah wala zai baka an bayyana nan duk abin da yake gun san in kace ka bani dan Allah wallahi zai baka shi domin sanin girman Allah har ma yake cewa dan dai ba a Najeriya yake ba tun a lokacin wannan hadisin a Najeriya kam aiki da shi zai wahala gaskiya saboda amma dai ka san girman Allah a cikin zuciyarka dama Qur'ani na ce qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha duk wanda ya zo roƙe ka abu ya tambaye ka in baka da yanda zaka yi ka faɗa mai kalma mai kyau an fahimta wani abin da ka tambaya bayan da halin sa ka ji Allah ya taimake ka Allah ya bada sa'a shikenan ya ma fi ka bashi sadaka kuma ka bi shi da guri ya bi ka bashi sadakar ka kyarace shi ka zage shi ka bata shi to kwara ma ka fada mai kalma mai kyau tafi wannan alkhairi duk wanda ya hada ka da Allah to girman Allah zaka duba daidai yake da zanubi duk kankantar zanubi sai ka duba ha ga waye yace kar ayi Allah ne sannan idan an yin wane ne ya sa dokar wannan abin haramun haramun ne Allah ne kar ka duba kankantar zanubi ka duba wanda ya hana zanubi haka nan kar ka duba kankantar aikin alkhairi ka duba wanda yace ayi aikin alkhairi an fahimci wannan da yau ko shi yasa Allah ta'ala akwai wani haƙƙin sa wanda haƙƙin zahiri nasa ne amma sai ta allaka shi da wa'ansu mutane yanzu kamar duk da na kwarai ai zai girma mahaifansa zai musu dukkan abin da ya kamata na kyautatawa to sai Allah ya ce wannan abin shi yasa doka a yi bayan ka yi wa mahaifanka duk kyautatawa sun yarda da kai sun ma addu'a to ta wani bangaren kuma abautar Allah kake shi ma Allah zai ruwa dindinka ana fahimtar wannan kamar kyautatawa iyali duk matar da kaje ka auro ta daga gidansu ka raba ta da gidansu da ƴan uwanta da garinsu ka zo ka ajiye ta a inda kake a zamantakewa da mu'amala zaka kyautata mata ai an fahimci wannan to bayan ka kyautata mata domin kyautata mu'amala to ta wani bangaren kuma bauta kake yi Allah iya baka lada har ya samu aikin alake ta ko lomar abinci ka samu matarka ta ci to ita ma sai Allah ya baka lada akan ta shi yasa Abdullahi dan Abbas ne ko Anas ɗaya daga cikin su da yake cewa duk wanda ya fika yawan iyali ko matan aure to ta wannan bangaren da ya fika samu lada idan matarka daya to shikenan ladan sadakar mutum da zaka ji son aya huke kallo na kuma sama ta da zan biya wani idan matanka biyu kullun kana samu ladan ciyar da mutum biyu kullun wannan 3 square meal din na safi rana dare duk yanda ka nemo to wannan abin sadaka ne inji Allah ladan sadaka zake baka mai mata uku ya fi mata biyu mai mata hudu ya fi mata uku yasa magidanta ku gane duk da ana shan wahala to wahalar mai dalili ce wahalar mai alkhairi ce kar ka dinga daukan hidimar da zaka yi wa iyalinka kamar asara ce kamar wata wahala ce mara sakamako a ka sa abin ibada kake yi duk halar da kaje ka nemo ruwa ka nemo abinci ka bada magani kai sutura to wajibi ne kai amma kuma ibada kake an bayyana wannan nake ku duk wanda iya cikin manufar Allah ta kyautata mu'amala wa junanmu ta kyautata mu'amala wa junanmu Allah ya ce a girmama shugabanni to idan ka girmama su ta hanyar da shari'a ta ce to kuma Allah zai baka lada bayan ka kyautata alakanka da su duk wanda iya cikin manufa ta musulunci kar ka kalli mutumin sai ka kalli wanda yake ayin yasa iblis ta inda ya fadi a jarabawa tun farko da Allah ya ce ko kai da annabi adam iblis ya duba zatin annabi adam bai duba girman wanda yake a gaida annabi adam tun daga ne fada jaraba fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin shi iblis ya duba zatin annabi adam bai duba girman Allah ba har ma yake cewa qala ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min din yake ce ai na fi shi alkhairi ai ya za ai na riga shi zuwa kaza kaza kuma a ce na gaida shi kaga bai duba waye yace ayin ba Allah ne kamar mata su ma girmama miji da darajar tashi da baji girman sa da kimar sa da kyautata masa to Allah ne yake ki kar ki duba zatin mijin duk talaucin sa duk babun sa duk kazadin sa in dai har mijin naki ne to bin sa da masa da'a da biyayya dole ne idan kin kito Allah kika sabawa bayan kin sabawa mijin kuma Allah kika sabawa duk wannan muna da karancin fahimta su a mu'amala sai ana duba zatin mutumin ko ta duba mijin shi waye me yake mata ko kai ka duba matar ko ka duba makocin hatta makoci an ce mu zaman lafiya da makota idan kana da maka taimaki su kyautata musu to su ma an kai umarnin Allah kai tunda yace wa abdullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin zai ce wal jar makoci kenan an fahimci wannan duk wannan iya cikin maqasidu shari'atul islam manufa ta shari'ar musulunci musan girman Allah musan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musan alaƙar da ta hada mu musan kuma me haƙƙin Allah me haƙƙin da ke gudana wa junanmu duk wannan iya buƙatar sani a gun kowa domin mu'amalar mu ta yi kyau duk kuma abin da zamu yi na addini ya zama na rayuwa ya zama to addini muke duk abin da zamu yi a mu'amala mu tabbatar da addini muke sai mu ci riba biyu mu gyara mu'amalar mu sannan kuma mu samu lada tsakanin mu ga Allah subhanahu wataala Allah ya samu dace sai malaki cewa i'ta'u man sa'ala billah na uku ijabatu da'wa amsa kira duk wanda ya gayyace ka harka ta alkhairi ka amsa masa shi ma iya cikin karantarwa da wancan hadisi ba na hudu almukafa'a ala sani'a duk wanda ya muku wani abin alkhairi kuma ku aikata irin abin da za ku yi domin ku nuna kun gode alkamisa anna du'a makafa'a liman lam yaqdir illa alayhi addu'a ita ma mukafa'a ce ga wanda ba shi da abin da zai yi addu'a ai addu'ar ma ta fi ai wane ya ma abu to wane Allah ya saka da alkhairi to wannan Allah ya saka da alkhairin in Allah ya karba ba wani kudin da zaka hada ta da shi a duniya ba Allah ya saka da alkhairi to Allah shi ya san alkhairin da zai saka da shi ba wa maki a duniya ba wa maki a lahira ba wa maki dubiyo amma alkhairi kai shiru ba daidai bane an fahimta kai godiya ko a zuciyarka kai addu'a wannan shine kaida duk mutumin da ya ma alkhairi manzo Allah ce kai masa abin da shi ma zai ji dadi a cikin zuciyar shi malike cewa as-sadisa ne shida hatta tarau annakum qad kafi ka hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu har kuma ku ji a ran kamar kun yi wani abu da za ku kyautata masa bayan me kyautata muku ya kyautata muku babi na gaba babu la yus'alu bi wajhi llahi ila aljanna ba a tambayar abu a ce bi wajhi llahi sai dai in aljanna ce an bin janna kun ga shi ma wannan girma Allah da kuma girma aljanna din la yus'alu bi wajhi llahi ila aljanna ba a tambayar wani abu ko roƙon wani abu a ce bi wajhi llahi to sai aljanna ake domin girman aljanna
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa ala inna silati llahi ghaliya ala inna silati llahi hiya aljanna. Manzon Allah ya ce ku tsaya ku ji abin siyarwa kayan kadaran Allah, kadarar Allah bai tsada ce, kadaran Allah ita ce aljanna. Allah aljanna ita ce tana domin sakamako ga bayinsa mutanen kwarai tun daga annabawa har ƙasa. Ba wani guda Allah ya tanadar ya sanya bayinsa na kwarai in ba aljanna ba. Annabawa, sahabbai, waliyai, shahidai, duk wani mutumin kirki to masaukinsa a gun Allah aljanna ce. Yasa aljanna take da tsada. An bayyana wannan. Kuma aljanna duk wanda ya fahimci aljanna da yaren Qur'ani to babu shakka zai ƙara kwadayin neman samun aljanna gun Allah. Aljanna ce fa Allah ta'ala yake cewa duk abin da ka darsa a ranka ko menene shi to Allah zai baka shi. Yasa a dunkule ba babu aljanna. Lahum fiha fakihatun wa lahum fiha ma yad'un. Duk abin da dan aljanna ya da awaza ba shi. Kage zo ko shugaban majalisar dinkin duniya ne akwai abin da zai nema ba zai samu. Amma mijo na to amma dan aljanna duk abin da yake so Allah ce za a ba shi. Ba za ka taba roƙon wani abu ba ko sha'awar wani abu ba a ce babu aljanna ba shi. Ko menene da akwai shi? Kai har Allah ma yake ce akwai abin da ma tunaninku a yanzu ba zai kawo shi ba. Ba tunanin da zai kawo wa ɗan adam abin da ke cin aljanna. Allah yake cewa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun. Rai a duniya ba ta taɓa sanin abin da Allah ya ajiye a gidan aljanna ba don idan ta yi daɗi ba ta taɓa sani ba. Ya sa malaman tafsiri in an yi maganar aljanna, an yi maganar aljanna sai su ce fiha ma la aynun ra'at wala uzunun sami'at wala qatar ala kalbi bashar. A aljanna ma la aynun ra'at, akwai abin da ido bai taɓa gani ba, idan ya je aljanna. Wala uzunun sami'at, ba kunan da ya taɓa jin labarin abin ba sai da ya je aljanna. Wala qatar ala kalbi bashar, ba zuciyar da taɓa tunano duk abin da yake cin aljanna babu ita. Da zuciya, da ido, da kunne, kowanne jahili ne akan abin da ke cin aljanna bai sani ba. Kuma ko dan wannan za mu dinga ƙoƙarin neman aljanna abin Allah. Allah subhanahu wa ta'ala idan ƴan aljanna sun shiga aljanna, Allah ya sa da mu a ciki, Allah zai yarda duk ɗan aljanna zai gani. Duk ɗan aljanna zai ga Allah ido da ido. Manzon Allah ya ce duk lokacin da Allah ya bayyana ƴan aljanna suka gan shi sai sun manta mara daɗin aljannar ba. Babban abu kuma Allah zai ce na yarda da ku, na yarda da ku babu fushi har abada tsakanina da ku. Aljanna ba a sallah a aljanna, ba azumi a aljanna, ba baƙin ciki a aljanna, ba damuwa. An fahimci wannan? Duk wani abu ba tauhidi, kai ba salati, ba la hayrala, ba komai, zama ne kawai na jin daɗi. Allah ya bamu aljanna. Yasa da Allah yake siffanta ƴan aljanna yake cewa wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Idan ka ga ɗan aljanna duk da kana aljannar fa, Allah ya ce wallahi za ka so ka ƙara ganinsa, domin za ka ga mulki. Na farko za ka ga ni'ima, ba wai alamun ni'ima ba, ni'imar za ka gani. Ka ga ni'ima kamar za ta yi magana a jikin ɗan aljanna. Sannan za ka ga mulki mai girma a gun ɗan aljanna. Shine yake cewa muttaki'ina fiha 'alal ara'iki, duk ɗan aljanna zai irin zaman sarakai ya kishingida. An fahimta? Ya kishingide irin kwanciyar masu isa da ƙasaita. La yarawna fiha shamsan wala zamharira. A aljanna babu zafin rana, babu tsananin sanyi, babu wani aljanna. Ayyai shi kwa ka ko?
yawa aljanna kuma in bangare ne na mata Allah ta'ala yake cewa su matan aljanna lam yadmisuhunna insun qablahum wala jan mata dan aljanna ba wani dan adam ko aljani da ya taba kallanta ma ballantana ya taba ta kallo ma duk sharrin aljani da shedani bai shiga mata dan aljanna domin irin tsaron da Allah ya ba su yasa manzo Allah ke cewa hurun maqsuratun fil qiyam Allah ke siffanta yan aljanna matan su masu tsantsanta kauna ne ta ƙarshe ga mazajin su ba wanda suke gani sai mazajin su sannan urban ataraba a aljanna duk sadde ne ko matanka nawa ne to saddin su daya ba uwar gida ba ta tsake ba amarya duk daya ne duk shekarun su daya ne wannan da ya ishe ku haka Allah ya ba mu aljanna baki shi aljanna baki shi ai ko akwai wata naji tana cewa wai aljannan matan da an ce akwai mata da yawa ita aljanna ma a haidu damuwa ba ta san aljanna bane ai Allah ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min ghil dan aljanna kafin shiga aljanna duk wani abin da yake sa damuwa a zuciya sai an fitar masa da shi ai yanzu ma damuwa a duniya zuciya ce ai duk wata damuwa shalkwatar ta zuciya ce to aljanna Allah ce za a fidda zukatan a gyara su wanda ba wata damuwa a cikin su malami media to kai ma ko kana ganin kishi a gidan na gani wa ga yunkuri kana ganin da matsala ko to Allah ya taimake mu amma lai ke cewa la yasalu bi wajhi llahi ila aljanna rawahu abu daud annahayu an yusalu bi wajhi llahi ila ghayatil matali ba a roƙon abu a ci da zatin Allah ko bi wajhi llahi sai dai abu da yake shine ghaya shine kololuwan abin da kake nema shine aljanna isbatu sifatil wajh zamu fahimci cewa Allah ya tabbatarwa da kansa siffa ta fiska waye baka wajhu rabbika zul jilali wal ikram an bai mutan nan Allah ya siffanta kansa da iya da fiska kamar yadda yazo a hadisi kuma yazo a aya babu ma jaa fillau babi zai magana da cewa lau ba dan ba shine lau din ai ba dan kaza ba da kaza ya faru to mumini idan abu ya faru an hana shi wannan tuntuntunin baya da na yi kaza ai da abu kaza bai faru ba in abu ya faru ko ya faru shikenan a fawwala wa Allah al'amari shikenan amma ba dan kaza ba ai wani da kai kaza ai da abun nan bai faru ba kuma abun ya riga ya wuce ba to wannan tana bude kofar shi dan kamar da manzo Allah ya faɗa malaike cewa wa qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala da yake cewa yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hauna munafikai suke fada bayan an dawo daga yaki suke fadawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai da dai a ce muna da fada a ji da a ce mu ana jin shawaran mu ma qutilna hauna da ba kashe mu anan ba da ba kashe mu da yan uwa ba haka munafikai suke fada idan an je yaki musamman yakin da aka samu rashin nasara ai da za a ji shawaran mu da za a yadda da mu ai da ba kashe mu anan ba kaga laudin ta shigo ita ce abin da ka law kana la min al-amri shay'un ma qutilna hauna allazina qalu li ikwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu su ma wannan magana munafikai ce suka ce wa ƴan uwansu wa qa'adu ku zauna a gida kar ku fita law ada'una ma qutilu da kun mana da'a ba ku fita yaki ba za ka shigo ba kaga laudin ita ce abin da aka da abin da ya faru in na daukan mataki ne sai ya dau matakin faruwar sa gaba idan na kiyaye wani ya kiyaye amma duk abin da ya wuce tuntuntunin sa ma ba shi da amfani sai dai in tunawa za a yi wajen daukan mataki amma in tunan amma duk abin da Allah ya kaddaro ya zo ya fice to a bar shi ya wuce in abin ba daɗi an ga akwai wani abu na sakaci to sai a gyara gaba amma yawan tunanin baya abu ne wanda shari'ar musulunci ta hani game da shi malaki cewa wa fi sahih an abi huraira daga cikin littafin imam al-bukhari daga sahabi abu huraira Allah ya kare yadda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi rahma sallallahu alaihi wasallam ya ce ihris ala ma yanfa'uka, ya kai musulmi, ya kai musulma. Manzon Allah yace kowa yi kwadayi cikin abin da zai amfane shi. Ihris ala ma yanfa'uka, an bayyana duk abin da zai amfane ka a duniyan ka da lahiran ka, to kai kwadayin neman sa ko samun sa. Kaga a daidai wannan hadisi kuma zamu ƙara fahimta duk abin da bashi da amfani ka rabu da shi. Duk abin da bashi da amfani ka rabu da shi, kar ka ma sake ka bata lokacin ka a kansa. Kamar zama ka dinga kallon bal kai awa da awanni, me amfanin wannan? La yusmin wa la yughni min ju, ba abin da zai ma kai bata lokaci ma da hasara. Kwara kai isgifari 100 ga kwanta ya bi akan kai awa kana kallon kwallon kafa, wallahi kwara kai isgifari 100 ga kwanta ya fa alkhairi. An bai wannan ko zaman hiran da bashi da amfani, a ga wannan ayi gulman shi, a ga wannan ayi tsegumin shi, a ga wannan ya wuce a ce kaza, shi ma duk bashi da amfani wannan. Ya sa manzon Allah ke ce yayi dadi ga wanda gidansa ishe shi. Ka je inda Allah ya kaddara ma neman abinci, ka zo ka ibada a masallaci, tafi gida kawai shikenan. Wannan gurabe uku su ya kamata duk musulmi ya ba su muhimmanci. Gun neman abincinka, gun ibadarka gidanka. Amma kar kai wani extra gune hira ko na temple, kar kai wannan. Kamar ka sako abu ne a jaka, kuma ka je gunda za a yanka jakar ta ƙasa, kamar tsaba ta shinkafa ko rake ko gero, idan ka zubo a jaka, idan aka yanka jakar ta ƙasa, zai zauna ko ba zai zauna? Ba zai zauna ba, tsiyayewa zai. Duk abin da ka samu a masallaci na alkhairi, ko ka je ka neman halalla ka samu na alkhairi na lada kenan, to wallahi in dai kana da temple ko majalisa, kamar ka je da jakar ka ne a cike da tsaba a huda ta ƙasa na tsiyayewa. Wannan shine misalin da za ku gane. Ma'aikin Allah da kansa yake cewa daga cikin abin da ɗan adam yake cizon yatsan da ba zai masa amfani ba shine zaman gulmar wa'ansu mutane da ci mutuncinsu. Duk wanda ka yi gulmansa bayana ko ka ɓata shi bayana, ka sani na sani wallahi ba ka fara a lahira da ladanka na sallah da azumi za a biya shi. Kun bai wajen nan? Da wanda ka cinye wa dukiya ba ka biya shi ba, ka ci bashi, ka karɓarance, ka mai walawala, ka mai kwana-kwana, ka ci dukiyarsa ba ka bashi ba, kun bai ya kai ma ba. Da wanda ka zub da jininsa da gangan, ka mai rauni ko har ma ka kai shi lahira da gangan, da wanda ka ci mutuncinsa, ka ɓata shi, ka yi gulman shi, waɗannan ukun manzon Allah ya ce idan kiyama ta yi za a ɗauko dukkan abin da kai na lada, sallah ce, azumi ne, zakka ce, biyayya ga mahaifa ne, ci da iyalai ne, wane ne wane ne, karatun Qur'ani ne, duk a kawo a jibge su a gefe ɗaya, sai a dinga kirawo wanda ka zalunta, ina wane rana a majalisa ya zage ka, ya ce ma ɓarawo, ya ce ma mazinaci, kuma shari ya ma, saboda ka ɗauko ladan sallah guda goma a baka sai a bashi tafi. Ina wane ya taɓa cin bashin ka ai bai biya ka ba, eh naira kaza ne, eh to shikenan ga azumin sa na ɗauko a bashi haka. Manzo Allah ya ce wallahi haka da za a dinga yi. Duk sai sun zo sun yi layi an biya su. Manzo Allah ya ce idan ladan ka yi ƙare, wanda ka ciwa mutunci ko ka ciwa dukiya ko ka zubda jini ba su ƙare ba, sai kuma dinga ɗauko zunubansu ana yaɓa ma kuma. Wane eh ya zage ka kuma abin da za a biya ka na lada, eh to amma kana da zunubi ba ɗauko zunubi daidai zagin da ya ma, sai a saki lafta masa. Manzo Allah ya ce wannan shine muflis, asara ne. Kuma a temple na yanzu da gulmakam da zagi da cin mutunci ba abin da ba yi, ya sa ka taƙaita wa kanka lokaci ga irin wannan gidanka, masallacinka, gune ma abincinka. Wannan su ne gurabin da musulmi ya kamata ya ba su muhimmanci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ihris ala ma yanfa'uka, ka dinga kwadayi cikin abin da zai amfane ka. Wasta'in billahi, kuma ka dinga neman taimakon Allah. Duk abin da ka sa a gaba nemi taimakon Allah. Ya sa ma'aikin Allah, Allah ya sauka mai da aya, fa iza azamta fatawakkal ala Allah, idan kun yanke shawara kun himmatu za ku yi abu to ku dogara ga Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin, Allah iya san masu dogaro gare shi. wasta'in billah ku nemi taimakon Allah wala ta'ajjiz kada ku gajiya in aikin alkhairi ne ba a gajiyawa da shi kai iyayinka har Allah ya karbi rayuwarka wa abudu rabbaka hatta ya ace ka laqini kai tabautawa ubangiji har sai ya kini shine mutuwa ya same ka wa in asabaka shay'un idan wani abu ya same ka kana tafiyarka ta alkhairi ta abubuwan da shari'a ta dora ma kana ta tafiya to sai Allah ya jeho wani abu ya fado ma fala ta qul law anni fa'altu lakana kaza wa kaza to karka ci da nayi kaza aina kaza da kaza ba su faru ba to karka fado wannan walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'ala sai ka shaka Allah ya kaddara kuma abinda Allah ya kaddara shi abinda Allah yake so shine yake faruwa wannan shine kalmar mai imani duk abin da ya same ka na asara ko fokewar wani abu ko wani abu an zo kaza ka sai a masha Allah fa'ala masha qaddara Allah wa masha fa'ala haka Allah ya kaddara kuma duk abin da Allah yake so shine zai faru an fahimci wannan ko manzo Allah ya koyar da mu wani zikiri yace duk mutumin da wata hasara ta same shi idan ya faɗi wannan zikirin da ikhlasi da gaske da gaskatawa manzon Allah yace Allah sai ya mayar masa fiye da abin da ya rasa Ummu Salama ta ga wannan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mijinta ya mutu a wajen yaki Abu Salama sai ta tuna ai manzon Allah yace duk abin da ka rasa da kake kauna kai wannan zikirin Allah zai mayar ma da fiye da abin da ka rasa amma a zuciyar ta ganin samun miji irin nata zai wahala amma ta gaskata manzon Allah ta fada tana gama iddar mutuwa sai Allah ya ce manzo Allah ya aure ta ta samu fiye da nata ko ba da zamu ba ta samu fiye da nata an fahimta in dai ka fada da ikhlasi shi annabi rahama ce sai Allah ya mayar mai fiye da abin da ka rasa ai ko san shi ko eh na ce ai ko san shi shikenan mu ce manzo Allah yake cewa duk wani abu da ya same ka na damuwa ko hasara idan kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'u Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni bi khairi minha wannan shine zikir inna lillahi da goyayya yayi ita ma da matsala wa an sanar cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba haka ake cewa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu alif da lam a bayan rawun babu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ilaihi raji'una ba an fahimci wannan yawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni bi khairi minha fasara shine mu na Allah ne ina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ga Allah za mu koma Allah ka tsallakar da ni daga cikin wannan jarabawa shine allahumma ajirni fi musibati sannan wa akhlifni bi khairi minha ya Allah ka mayar min madadin fiye da abin da na rasa shikenan ka gama Allah kuma shi ya san da me zai mayar maka ka faɗa da ikhlasi da gaskatawa Allah ya ba mu ikon yi sai yake cewa walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'ala fa inna law tubtahu amala shaytan cewa law din nan ba dan kaza ba ba dan kaza ba to wannan suna bude hanyar shaytan shaitan zai iya raba ka da Allah ya raba ka da tawakkali fahimtu masail tafsiru al-ayatayn fi ali imran mun ji fasara ayoyi guda biyu na surta ali imran so ne can ya qulu na law kana la min al-amr shay'un ma qutilna hauna da wannan alladhina qalu li ikwanihim wa qalu law la'una ma qutil an fahimta na biyu an-nahyu sarih an qawli law idza asabaka shay'un hani karar a bayyane ba za ka ce lau ba dan Allah ya jarabe ka da wani abu idan ka ce me me za ka faɗa qaddara Allah ko wa ma sha fa'ala ba za ka ce ba dan kaza ba a'a qaddara Allah wa ma sha fa'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni bi khairi minha ta'alil al mas'ala bi anna zalika yaftahu 'amalu shaytan abin da yasa aka ce karku ce law din domin haka in ya bude kofar shaida ko aikin shaida al irshadu ila al kalam al hasan akwai nuni kan magana mai kyau abin da zaka faɗa idan har jarrabawa ta same ka. An fahimta? Ga abinda ma'aikin Allah ya ce zaka fada idan jarrabawa ta same ka. Al-kamisa al-amru bil hirsi. Manzon Allah ya bada yayi umarni akan kwadai alama yanfa akan abinda zai amfane ka. Ko bai mishi wannan? Kowa ya je yi tsayi da zuciyarsa. Duk abinda zai amfane ka kai kwadai kuma ka bata lokaci akan zaba matsala ba. Duk abinda zai amfane ka. Ihris alama yanfa. An fahimci wannan? Ma al-isti'ana billah tare da kuma neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Annahi an diddi zalika huwa al-ajiz. An hana ka gajiyawa da sarewa. Yasa ma'aikin Allah ya ce al-mu'minu al-qawiyyu khairun min mu'minin da'if. Mu'mini mai ƙarfi mai confidence to yafi mu'mini mai rauni yakun Allah. Mu'mini ne amma mai rauni ne mai sarewa ne. To mu'mini mai kazar kazar mai confidence to yafi wannan mu'mini akun Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya samu dace. Ina ganin mun zo matsaya insha Allah inda zamu tsaya. Abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan sa. Abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana. Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko minta. Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guje mata. Yan uwa kamar yadda wa'ansu da yawa suka sani daga cikin mu ɗazun nan da al'asar ake samun labarin cewa tsohon shugaban ƙasa Allah ya masa rasuwa General Muhammadu Buhari. Ɗazun nan ƙarfe 4:30 aka sanar ya rasu a ƙasar Ingila. Bayan ya sha fama da jinya. To muna addu'an Allah ya ji kansa. Allah ya gafarta masa. Abubuwan da ya yi na alkhairi a rayuwarsa Allah ta'ala ya tabbatar masa da su. Kusakurai da ya yi a matsayinsa na ɗan adam a rayuwarsa Allah ya yafe masa. Allah ta'ala ya yafe masa kusakuransa. Allah ta'ala ka haɗa shi da rahamar ka ya Allah. Allah ka yafe masa. Allah ta'ala kuma ka sa ya samu gidan aljanna. Allah kar ka kama shi da kusakuransa da sauran musulmai gaba ɗaya. Yan uwan musulmai da suka mutu kuma su ma Allah ta'ala ya ji kansu a duk inda suke. Waɗanda ba su da lafiya suna fama da jinya muna roƙon Allah ta'ala ya ba wa kowa lafiya. Muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu. Ya shirya mu da zuriyarmu ya ɗora mu a tafarki madaidaici. Muna roƙon Allah ta'ala wannan gari namu na Gombe Allah ya ƙara mana zaman lafiya. Da sauran garuruwanmu na musulmi gaba ɗaya. Muna ƙara addu'a Allah ta'ala ya ba mu damuna mai albarka. Wannan damuna tamu Allah ya ƙara mata albarka. Allah ya ba mu ruwa mai alkhairi mai albarka. Allah ka raba mu da ƙwari da fari da abin da zai tada hankalinmu Allah ta'ala ka tsare mu daga shi. Muna roƙon Allah ta'ala duk masu buƙatu na alkhairi cikin mu Allah ka biya wa kowa. Allah ka haɗa kowa da abin da yake ƙauna a gare ka ya Allah. Muna ƙara addu'a Allah ta'ala muna roƙonka wannan kuncin rayuwa da yake ciki Allah ka mana ƙarshen sa. Allah ta'ala ka wadata mu da wadatarka. Allah ka buɗa mana daga taskokin ka ya rabbal alamin. Allah ta'ala muna roƙonka mata a gidajensu wanda suke aikowa ta yasa addu'a da mu da su duka Allah ya biya mana buƙatun mu na alkhairi. Masu neman addu'a game da tarbiyyar yaran su Allah ka tarbiyyantar da su. Masu neman addu'a game da Allah ya sulhunta su da mazajensu Allah ya kawo maslaha. Masu neman abubuwa da yana alkhairi a gun Allah Allah biya kowa. Masu neman tsare abubuwa a gun Allah Allah ta'ala ya tsare mu duka. Allah mai da kowa gidansa lafiya. Allah ta'ala muna roƙonka wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ya masa sakayya da aljanna. Allah ta'ala muna roƙonka ka jika mahaifansa da namu ka shirya zuriyarsa da tamu. Allah ta'ala ka buɗe masa hanyoyin alkhairi da mu duka. Allah ta'ala ka bashi tsaro da kariya daga abin da kake tsare bayinka mutanen kirki ya rabbal alamin. Akwai masu neman addu'a kamar ɗan uwa barista wanda ke samu tsautsayi na bugawar mota wani bawan Allah ya zo buga masa motarsa har da iyalansa a motar. To cikin hikimar Allah da yana faɗa mun su iyalan abubuwan da sauki ba samu rauni mai tsanani ba kuma abin da yana asara Allah ta'ala ya mayar masa da alkhairi ya mayar masa fiye da abin da ya rasa. Akwai ɗan uwa Malam Umar shi ma akwai yarsa tana jami'a yanzu haka to tana fama da matsaloli na harkar rashin lafiya. To ina fatan addu'o'inmu su same ta Allah ya ba ta lafiya. Allah ya sa ta warke daga wannan larura da dukkan marasa lafiyar mu a gida da asibiti. Allah ka taimake mu kamar albarka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. Amin ya rabbal alamin.